This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kama kuma yake magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Kuna iya kuma kama mu a duk lokacin da kuke bukata kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, Usman Kabara ne tare da Grace Alheri Abdu a shirin mu na safi. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Me masana yake cewa ne game da maganar kwamitin shugaba Buhari na yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya?
Shugaba Buhari an zabe shi ne saboda alƙawari da yayi na cewa an zabe shi zai fada da cin hanci da rashawa.
To sai kuma Asu a Kano su ma sun yi zanga-zanga akan soke wasu jami'o'in ilimi. Me suke son cin mu ne?
A matsayin mu na malamai masu hankali, masu ladabi, muke so mu sanar da shugaban ƙasa.
To akwai shirin tsaka mai wuya, amma fa duk sai bayan mun sha cikakkun labaran duniya daga bakin ni da Grace.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. An sake shiga zaman zulumi daren jiya Litinin a Pengasa, Missouri, kwana ɗaya bayan da zanga-zangar da aka gudanar ta tunawa da cika shekara guda da mutuwar Michael Brown ta ƙarasa da masarauta da ta yi sanadiyar raunata wani matashi baƙin fata. Mazauna birnin da 'yan sanda da kuma masu zanga-zanga sun yi fargaban sake tashin hankali da faɗuwar rana. Waɗansu masu zanga-zanga suka toshe babbar hanyar sufuri, abinda ya sa jami'an tsaro suka kama waɗansu mutane da dama. Babban jami'in gwamnatin ƙaramar hukumar St. Louis, Steve Stenger, ya ayyana dokar ta ɓaci bayan da masu shigar da ƙara suka tuhumi wani matashi ɗan shekaru 18 da aikata laifuka 10, wanda ake zargi da kai hari kan wata motar 'yan sanda da ba ta da tambari ranar Lahadi, kafin 'yan sanda hudu suka mai da martani suka kuma buɗe masa wuta suka ji mishi mummunan rauni. Dokar ta ɓacin da aka ayyana ta ba babban jami'in ɗan sanda John Barma damar maido da doka da oda a cikin garin Pengasan da kewaye, ko da yake babu tabbacin nan da nan matakin da rundunar 'yan sandan za ta ɗauka na kiyaye doka da oda. An kama mutane kimanin 50 jiya Litinin a harabar kotun da ke birnin St. Louis da ke makwabtaka da Pengasan.
'Yan kunar bakin wake guda biyu sun kashe akalla mutane 40 a lardin Diyala da ke gabashin Iraki da kuma raunata da dama jiya Litinin. Harin mafi muni jiya ya auku ne a kusa da Bakuba, babban birnin lardin. Wata mota ta tarwatse a kasuwa ta kashe akalla mutane 35, ta kuma raunata sama da guda 70. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin harin a wata sanarwar da ta buga ta shafin Twitter. Wata mota ta biyu kuma ta tarwatse a wajen binciken ababen hawa da ke gabashin birnin, ta kashe akalla mutane 7, wasu guda 25 kuma suka ji rauni. An yi kazamin fada a Bakuba bara tsakanin mayakan ISIS da mayaka masu goyon bayan gwamnati. Dakarun gwamnati sun ce sun kwace ikon birnin, sai dai an ci gaba da gwabza gumurzu da mayakan a duk fadin Diyala. Watan jiya kungiyar mayaka ta kai harin bom a wata kasuwa. Kungiyar mayakan ta kai harin bom a wata kasuwa da ke cike da jama'a, ta kashe mutane 115 da suka taru domin yin buɗe baki a watan azumin Ramadana da ya gabata.
Shugaban ƙasa Afghanistan ya buƙaci Pakistan ta ɗauki mataki kan ƙungiyar Taliban bayan da ƙungiyar kishin Islaman ta ɗauki alhakin kai harin bom kusa da tashe jirgin saman Kabul, wanda ya kashe mutane 516 kuma suka ji rauni jiya Litinin. Wannan ne hari na baya-bayan nan da aka kai a babban birnin ƙasa Afghanistan cikin kwanaki huɗu da suka halaka kusan mutane 70 ɗaruruwa kuma suka ji raunuka. Shaidu sun ce an auna wani ayarin motocin jami'an gwamnati ne da harin. Kakakin ƙungiyar Taliban ya ce ana fakon dogarawan ƙasashen ƙetare, ya kuma funsanta cewa an kashe 'yan ƙasar Afghanistan farin kaya a wannan hari. Gani, wanda yake ba da ƙarfi kan inganta dangantaka da Pakistan da nufin ganin ta shawo kan ƙungiyar Taliban da shiga tattaunawa ta wanzar da zaman lafiya, ya ce tilas ne Islamabad ta ɗauki mataki kan kamfanonin harhaɗa bumabumai da kuma sansanan horar da mayaka da ke ɓangaren kan iyakarta. Pakistan wadda ta musanta goyon bayan Taliban a lokutan baya ta sake yin Allah wadai da harin da aka kai jiya Litinin.
To labaran fa na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka dake Washington. An kashe akalla 'yan sanda da kuma sojoji shida a jerin hare-haren da aka kai a Turkiya yayin da aka yi harbi a ofishin jakadancin Amurka da ke babban birnin ƙasar. Ana kyauta zaton waɗansu mata biyu ne suka kai harin a ofishin jakadancin da ke Istanbul. Ɗaya ta ji rauni a musayar da aka yi aka kuma kama ta yayin da ɗayar ta arce. Ƙungiyar mayakan juyin juya hali ta DHKPC ta ɗauki alhakin harin da ya yi sanadiyar dakatar da ayyukan diplomasiya a ofishin jakadancin. Ƙungiyar ta kai harin ƙunar baƙin wake a ofishin jakadancin Amurka a Ankara cikin shekara ta 2013. Amurka da kuma ƙungiyar tarayyar Turai sun ɗauke ta a matsayin ƙungiyar ta'addanci.
Daga ƙarshe wata kota Birtaniya ta yi fatali da buƙatar da aka gabatar ana neman ta sakiyar babban jami'in leƙen asirin ƙasar Rwanda wanda ake nema a ƙasar Spain bisa zargin aikata laifukan yaƙi. Da wannan hukuncin da kotun ta yanke jiya Litinin yana nufin Janar Kerenzi Karaki, wani jigo a gwamnatin shugaba Paul Kagame, yana iya komawa gida. Kotun ta birnin London ta ce dokokin Birtaniya ba su ba ta izinin sauraron ƙararrakin laifukan waɗanda ba 'yan asalin ƙasar suka aikata a wata ƙasa ta daban ba. Ƙasar Birtaniya ta kama Karaki ne cikin watan Yuni. Bisa takardar sammacin da ƙasar Spain ta gabatar tana zargin janar ɗin da hannu a aikata laifukan yaƙi. Bayan kisan kiyashin da aka yi a Rwanda cikin shekara ta 1994, yana kuma ɗaya daga cikin manyan jami'an ƙasar Rwanda da Spain ke zargi da hannu a kisan wani gungun ma'aikatan aikin magani Spaniyawa 'yan sa kai a wajen shekara ta 1994. Karagi yana ɗaya daga cikin manyan kwamandojin ƙungiyar 'yan tawayen Tutsi Rwanda Patriotic Front ko kuma PFP da ta taimaka wajen kawo ƙarshen kisan kiyashin da 'yan Hutu masu tsatsauran ra'ayi suka yi a shekara ta 1994. Yanzu jam'iyyar RPF ɗin ke mulki. Gwamnatin ƙasar Rwanda ta mayar da martani da kakkausan lafazi bisa kamun Karagi da ta ce yana da nasaba da siyasa.
To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kafa kwamitin da zai tsara maganar yaƙi da cin hanci da rashawa ta yadda za a bullowa lamarin. Ya masu tsokaci irin su barista Aminu Gama na Jami'ar Harvard da ke nan Amurka ke kallon lamarin ne ga tattaunawar da na yi da shi, inda na tambaye shi ya kuke kallon abin ne.
Shugaba Buhari an zaɓe shi ne saboda alƙawari da ya yi na cewa an zaɓe shi zai faɗa da cin hanci da rashawa, kuma ganin tarihinsa abin da ya yi a baya ba wanda yake shakkun cewa zai yi faɗa da cin hanci da rashawa, kuma ya nuna cewa akwai matakai da yake so ya ɗauka wanda zai taimaka wajen ganin cewa an kawo ƙarshen wannan cin hanci da rashawa da ya hana Najeriya ci gaba kuma ya yi mana katutu. Idan ka duba za ka ga cewa hukumomin da ke faɗa da cin hanci da rashawa da muke da su a Najeriya suna da yawa, wanda a dalilin hakan har ya sa a sau da dama sai ka ga an samu rudani, sai a ce wannan a'a EFCC ne za ta yi, a'a ICPC ne za ta yi, a'a police ne za su yi, a'a hukumar yaƙi da fasikorin miyagun magunguna ne za su yi. Akwai hukumomi da dama wanda hakan nan ɗin ya sa maimakon a samu ingantuwa da kuma yin abubuwa cikin sauƙi sai ya kawo wahala, sai ya zamanto kan cewa wato shi kansa yaƙi da cin hanci da rashawa ya shiga cikinsa. Hukumomin nan guda biyu da aka fitar,
eh, bari mu dan dawo. Ka ce an shiga yaƙi da cin hanci da rashawa, shi ma cin hanci da rashawa ya shiga cikinsa, to me kake nufi?
Abin da hakan yake nufi shine idan ka duba za ka ga cewa a sau da dama a baya idan ka ga an kama mutum ana tuhumarsa da cewa ya saci kuɗi ko kuma ya yi sama da faɗi ko kuma ya yi wani abin da ba shi kenan ba da ya saba wa doka, maimakon a kai shi kotu a kawo shaidu a yanke masa hukunci, sai ka ga cewa waɗanda ya kamata su yi hakan nan ɗin daga kan masu saka ƙara, daga kan shaidu da za a kawo, daga kan ita kotu, gaba ɗaya sai ka ga an sa kuɗi a ciki an karkata hukuncin ko kuma an shiririta da al'amuran. Mutane da dama da an kai su ana cewa ana bincike akan su ko kuma an kai su gaban kotu, amma shari'ar ta gagara ta kici yiwa. Banda haka kuma sai kaga ƴan siyasa maimakon ya zamanto cewa duk waɗanda suke da laifi an ɗauki mataki akan su, an kuma gurfanar da su, an ladabtar da su, sai kaga cewa ana nuna wariya. Misali, idan kai ɗan jam'iyya kaza ne a baya, doka za ta iya hawa kanka. Amma an kai ba ɗan jam'iyya kaza ba ne, zai ga doka ba za ta hau kanka ba.
Daga farko in aka yi maganar EFCC, ƴan Najeriya suna ɗaukan abin da mahimmanci da cewa lallai ana faɗa da wanda suke satar dukiyar ƙasa da sauransu. Amma daga baya kuma sai aka ce ai abin ma ya zama bugun ƙwallon inda, domin kuwa ƴan Najeriya ma suna ga abin ba da ake biya shi ya dace a yi ba. Ya za a dawo da martabar EFCC?
Wannan zargi da ake yi akwai ƙarfin gaskiya a cikinsa, saboda ƴan Najeriya sun sa idanu suna ganin abubuwan da ke tafiya. Da farko dai hukumar ita ICPC da EFCC gaba ɗayansu shugaba Obasanjo ne ya naɗa su. Shi shugaban hukumar EFCC na farko, wato hukumar yakin cin hanci da rashawa, wato Nuhu Rubado, a lokacinsa gaskiya ya yi iya ƙoƙarinsa wajen ganin cewa har ma waɗanda ake ganin da ba za a iya taɓa su ba, ya zamanto cewa an yi bincike a kansu, wasu har an gurfana.
To, shi ma wasu sun yi zargin cewa wasu abubuwan da yake kaman shi tsohon shugaban ƙasa Obasanjo shi yake sa shi yake wa waɗanda ba ya yi da su. Me gaskiya haka kake gani?
To, ai, koma menene dai ba za a ce ya bi waɗanda ba su da laifi ba, sai dai ka zarge shi ka ce bai bi kowa da kowa ba. Wanda hakan nan ɗin yana ɗaya daga cikin matsalolin da shi kansa yaƙi da cin hanci da rashawa ke fuskanta a Najeriya. Kuma ina ganin in har muna neman gyaran, abin da ya kamata mu fara yi shi ne zamanto a cire siyasa a ciki. Me ya kamata yanzu a yi? Ina ga abu na farko shi ne ya zamanto an samu gyara dangane da ma'aikatan da ake ɗauka a waɗannan hukumomi. Ya zamanto ba wai za a je a ɗauko mutum ne don mara alfarma ko kuma mutanen da ba su dace ba. Ya zamanto mutane ne na ƙwarai, an yi bincike a kansu. Na biyu, ya zama an biya su albashi mai kyau, an kula da yanayin abubuwan da ya shafi rayuwarsu, saboda ba wanda zai zo ya ce bari in ba ku kuɗi saboda ka sayi gida. Ya zama mutane ne da sun fi ƙarfin buƙatunsu, kuma mutane ne da aka musu horo, aka ba su training na yadda za su gudanar da ayyukansu. Abu na biyu, ya zamanto cewa a kotunanmu an samu alƙalai na ƙwarai. Wasunsu sun saba da cin hanci da rashawa, in an kawo su ana tuhumar maybe wani tsohon gwamna ko tsohon sanata ya yi laifin cin hanci da rashawa, maimakon su bi doka sai kaga a biyo dare a ba su cin hanci. A sau da dama waɗanda suke da laifi ma an same su cewa ba su da laifi. In ka duba ƙasashe kamar nan Amurka da sauran ƙasashe, ba wai sai sun kafa wata hukuma ta musamman ba. Idan ya zamanto misali an haɗa EFCC da ICPC, kuma ya zamanto ƴan sanda da yake su suke bincike, su ma ya zamanto suna da wani ɓangare nasu na musamman da ke kula da cin hanci da rashawa. A ɓangaren kotu za a iya kafa kotuna na musamman da zai kula da al'amuran da suka shafi laifuffukan cin hanci da rashawa. Abu ne da zai iya yiwuwa wasu kasashe sun yi, mu ma kuma za mu iya yi don ganin cewa an magance wannan matsala ta cin hanci da rashawa.
To, mun gode Aminu Gamawa. Yanzu kuma sai mu je ga Kano, inda ASUU suka yi zanga-zangar adawa da yunkurin rage matsayin wasu jami'o'i guda huɗu na ilimi, wanda za a maida su matsayinsu na da a matsayin kwalejin ilimi. Mahmud Ibrahim Kore daga Kano, gare ka.
Kwalejojin ilimin da tsohuwar gwamnatin ta ɗaga alkafar su zuwa jami'o'in koyon aikin malinta sun haɗa da kwalejin ilimi ta Zaria da ta Kano da ta Uwaire da kuma ta Ondo. Tuni dai aka naɗa shugabanni ga waɗannan jami'o'i baya ga fara tsare-tsaren ɗaukar ɗalibai, gine-gine da sauran al'amura na jami'o'i da tuni suka kankama. Bayan kammala wani taron gaggawa gamayyar ƙungiyoyin malaman da na manyan ma'aikatan sabuwar jami'ar koyon aikin malintan ta Kano, sun ce akwai wasu tsirarin mutane da ke ƙoƙarin mayar da hannun agogo baya game da wannan ci gaba da aka samu. Dr. Abubakar Sadiq Haruna shi ne shugaban ƙungiyar ASUU a wannan sabuwar jami'a.
Wayansu waɗanda kwata-kwata su ba sa ra'ayin jami'a, su ba su wato wasu wani su ɓata gari da waɗanda ba sa kusan suke ba sa san al'umma su ƙaru da wannan ci gaban da aka samu, sai suka amfani da damarsu suka je suka kaiwa shugaban ƙasa ƙarya game da abubuwan da kwata-kwata babu shi a abin da shafi makarantar ba, sai ake ƙoƙarin a canja wannan matsayin da muka samu na jami'a. Shi ne muke ƙoƙarin mu sanar da duniya cewar wannan maganganun ake game da jami'a na ƙarya ce siyasa ake so a kawo. Mu malaman makaranta da ɗalibanmu ba ruwanmu da siyasan da ake, mu abin da muke buƙatar ci gaban mutane, ci gaban al'umma Kano da al'ummar Najeriya gaba ɗaya muke gabanin. Saboda haka wannan magana ake na cewar gwamnati ba za ta iya ɗaukan nauyi makarantun nan ba, magana ce ta ƙarya ce kai mu makarantun nan guda hudun da aka abin da aka dauka ta zuwa darajar jami'ar ilimi makaranta ce da muke da kayayyakin aikin mu muna da gine-ginen mu muna da malaman mu muna da daliban mu
sai dai wasu da iya cewa matakin da waɗannan kungiyoyi ke dauka na nuna damuwa game da wannan batu kamar wuce gona da iri ne tunda har yanzu gwamnati bata fitar da sanarwar soke jami'o'in ba illa kawai jita-jita daga wasu kafofi
a gaban mutanen mu akai maganar nan ba ka mana labari ba ka ce to idan ma ana niyan yi to kada a yi saboda haka yi to gaskiya zai bace tafiyar shugaban kasa magana ci je mu ba so muke tsaya jita-jita ba ma so magana ta fito ta tabbata saboda in ta tabbata to shugaban kasa za a bace tafiyar shugaban kasa
amma Mr. Chairman a matsayin ku na malamai ba ku gani cewa akwai hanyoyin da ya kamata ku bi domin tabbatar da ingancin wancan bayanai da kuka samu dan haka wannan ne zai ba ku damar daukar matakin da ya dace ku dauka
jita-jita mu a bangaren koyarwa magana ba ta fitowa a banza saboda haka ce hayaki ba ya fitowa a banza saboda haka mu so muke tsaya jita-jita shi yasa muke so shugaban kasa muka fito a matsayinmu na malamai masu hankali masu ladabi muke so mu sanar da shugaban kasa
Dr. Abubakar Haruna ya ce yau kimanin shekaru 40 kenan waɗannan makarantu ke gudanar da kwasa-kwasan digiri bisa haɗin gwiwa da Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria da Jami'ar Najeriya da ke Inska da kuma Jami'ar Abafemi a Olu da ke Ibadan Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Kaba yaya zakai gullelliya, ta ina zakai gullelliya? Gullelliya me zakai? Vindo yaro ne? Gwamna yaro ne? Bai sa abun da kai mishi bane? Mutumin da yake ga safin rana yace ina so ga masoyinka ne
yau zaka ce mi a ciku zai ga mu da yako ba su gaisa bane ko zaka ce mi ya ko zai ga mu da ciku ba su gaisa bane
yako ne kawo shi ya koma gidan
yako bai kawo shi ba ka daina cewa yako ya kawo shi maganan yako ya kawo shi ganka aje shi a gefe yau sai yako ya kawo ya jefa mishi kuriya ne
jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da sadonmu da ku a ni sabon shiri na tsaka mai wuya 12 daga cikin mutane 22 da ake sa nada komishinoni a jihar Adamawa majalisar dokokin jihar ta amince da su ranar Alhamisin da ta gabata idan ka kalli jerin mutanen da sunayen nasu suka bayyana a wannan tsarin zaka ga fahimci dalilan wasu da suke cewa ban dauki mataki na nema a gausar da bangarorin siyasar jihar daban-daban da ke da tasiri a harkokin jihar sunayen nan sun hada da mutane irin su Muhammad Barkin Du Aliyu Mustafa dan Lamida Adamawa ne yanzu kenan da Fatima Atiku Abubakar yar turakin Adamawa wato tsohon mataimakin shugaban Najeriya da kuma Ahmed Saju tsohon kakakin tsohon gwamna na jihar Murtalan Yako to sai dai abun mamaki shine daga cikin mutane 12 da suka bayyana ko aka faɗi sunan su a ranar majalisa wato alhamin da ta wuce a cikin majalisar ita majalisa ta amince da 11 guda ɗaya ne kawai tace bata yarda da shi ba Ahmed Saju na bangaren shi mai mangwaro kenan abin da yake kara bada ban mamaki shine da aka ankara cewa daga cikin buwan da aka amince da su din akwai har mutanen da ba sa ma nan gurin ba sa majalisa kai ba sa ma Najeriya kamar ita Fatima Atiku Abubakar da Muhammad Barkin Du wanda aka ce sun yi balaguro zuwa kasashen ketare mu ba su bayyana a gaban majalisar ba wannan yasa wasu suke ganin har yanzu da sauraron rana a kaba kenan kuma suke kira akan sabon gwamnati na Adamawa ya mike gyara lamarin nan
sunana Hadiza a gaske yanda siyasan Adamawa ya dawo yanzu bai kamata ya kasance haka ba Umaru Bindo ya kamata ya gyara siyasan shi siyasan ne yanzu an zamana an aka ce Isaac an zo an yi sak yanzu kowa ya koma APC to bai kamata Bindo ya sake ce shi ya zo ya hada baki da turaki a sake cewa shi yana tare da Inyako ko yana tare da wani ba bai kamata ba
ba sunana Anwar Taylor Ngurore State eh to a gaskiya fi sabilillahi kaman shi gwamna mai ci yanzu ya kamata a ce kowane bangare ya jawo su ya hada kansu su hadu su zauna su mana aiki wannan rikicin yana jawo abubuwa da dama dan tunda aka fara siyasa wannan fadace shi ya hana ci gaban Adamawa gaba ɗaya ma
to bari mu koma ga su abokan hiranmu na wannan lokaci wato Lawal Ahmed Husaini da Gambo Bello na Kura inda muke jin suna cewa rigimar siyasar Adamawa fa ba ta manya ce kadai ba
but amma mu abinda nake so ka sani siyasar Adamawa kullum manyan nan ba suke fada ba mu kanana da muke cikin da mu muke kaiwa ranar mu kai ruwa mu tabbatar cewa ba zona lafiya ba saboda wata rana a wurin muke cin abinci saboda idan manyan nan suka hada kai mu abincin ba zai yi ba shi yasa kai ganin kananan nan sometime za ka ga ana kai ruwa a ji a ce wani baya son ka wani na fada da kai wani ya ce kaza ka dauki fada saboda ba komai ba da don abincin ka yi nuna amma ina so in kira mu ɗan siyasa ya kamata mu daina din wannan abun. Idan ka duba mayan gaba zaka samu ba sa fada da juna. Yau zaka ce min a ciku zai ga mu da yako ba za su gaisa bane, ko zaka ce min yako zai ga mu da ciku ba za su gaisa bane. Duk haka amma idan fadan sai ka duba mu kanana nan mu muke jawo fadan. Mu muke shiga nan mu fita nan mu tabbatar cewa ba a zaman lafiya, don ka kai magulma ana karbi abinci, ka kai da karbi kudi. Wannan shine matsalar mu a dama.
Honorable Hussein batun da ake shine na cewa yanzu a ciku na kokarin ko kuma ya kwace ragamar shugabanci a Adamawa wato kusan an tare gidansa. Misali ana ganin kamar hatta shi kansa gwamnati da ake ganin yako ne kawo shi ya koma gidan
yako bai kawo shi ba, ka daina cewa yako ya kawo shi, ka ce al'umman Adama sun kawo shi. Magana yako ya kawo shi gan kaje shi a gefe, yaushe yako ya kawo? Ya jefa mishi kuriya ne kai ba? Mu abunda muke so ka fahimta, tsohon mataimakin shugaban kasa bai kwace bane ragama ba. Mu abunda muke so shine abunda dama yasa muka ce ba ma bukatan mu yi tafiyan nan shine campaign da aka je ake yi ana cewa ana so a kawo da azzalumai a kawo mutumin kirki. Shin abun da ya dame mu su wane ne azzaluman nan shine fa campaign da nake yi? Ko ba ka ba a kullu shi zan ce za a yi shinkafa da wake? Wane ne azzalumai? Kwamitin babban Umar ta yi bincike, ta yi ban kade, ta fitar mana da laifuffuka, sannan ka dawo ka sake ci aka baki. Ko yau da naga wata jarida naga cewa tsohon gwamna ya kai kara a kotu saboda a kare shi, kotu ta bada kariya gare shi saboda EFCC SS da sauran police kar su samu su kama shi. Kotu ta kori wannan kara, ta yi watsi da shi ba don komai ba, saboda Buhari yana so a yi gaskiya ne. Sannan ka duba tsohon mataimakin shugaban kasa bai da lokacin da zai zauna ba.
Amma na zargin kanka ko kike wannan kullelliya?
Kaba yaya zaka yi kullelliya? Ta ina zaka yi kullelliya? Kullelliyan me zaka yi? Vindo yaro ne? Gwamna yaro ne? Bai sa abun da kake mishi bane? Mutumin da yake da safe in rana yace yana so kamar masoyin ka ne? Amma duk mutumin da ya so ka fada rana da safe in rana yace masoyin ya kuka samu dangarda to fa masoyin ka ne za ku gyara. Amma mutumin da yake da safe in rana yace yana so ka fa makin ka.
Naga amal launa dariya.
Magana kotu da kake magana kai ba na ga baka san ma ita ina magana fito ba. Wannan case da aka shiga cikin lokacin yako yana waje. Kuma ba wanda shiga da sai lauyan shi akan cewa yana neman dama kotu da bashi dama kan kar a kama shi shigo kasan nan. Ba case ba yanzu aka shiga da case nan ba. Kuma tunda shi yakun ya dawo ya je EFCC da kanshi aka ga babu amfani ma a daka, tunda mutum da yazo da kanshi ya je da kanshi ba ta da komai ba ta da jan kama shi ba da kanshi dauki kafa jeje wurin. So kaga ba amfani da dama kai sai tunda ya fara processing ya fara zuwa da kanshi in ka dakatar akan me. Don haka shi yasa tunda ya je ana bincike a bari su kara sun fitar binda binciken su. Idan yana da laifi a hukunta shi, in bai da laifi a bar shi tafi. Don haka mutum da ya ga kanshi ba amfani kotu ma ta shigo. Shi yasa kotu ta lura ta ga tunda already ya kai kanshi yana niyya ne a bincike shi, in yayi laifi a hukunta shi, in bai laifi ba a bar shi. Don haka ni ina son ga mai sani Case nan abinda na faɗa shine case nan ba wai an shigar da shi bane yau. Case nan an shigar da shi tun yana Ingila tun ma wasu da Najeriya ba. Kuma da wasu Najeriya ya gaya mutane ya ma yan jarida bayani ya bar kasan duk an ayyace so biyu ana so a kashe shi. Shi yasa bar Najeriya ba wai ya gudu EFCC bane, ba wai ya gudu kowa ba. Kar ka manta san da ya bar Najeriya aka declare ana neman shi wanted. San da ya bar Najeriya duk haka da yace shi ayyace ta kashe so biyu. Duk haka duk abin da kake idan ka bar kashe ka ganganci. Duk haka hijira annaba ma su bantana shi. Duk haka dan yayi ba laifi bane. Duk haka yayi kuma da lokacin da wanda yake neman kashe shi ya kawar ya dawo. Ya dawo kuma yana da kanshi da following day ya tafi EFCC. Naji kuna nema na gani nazo me ake nema? Duk abin da ayi bayani yake nema ya basu. Don haka in akwai laifi da yi EFCC su kai shi kotu. Idan kotu same shi da laifi sai a hukunta shi. Amma yanzu ba mutum zai bude baki ce maka he is a criminal saboda kotu kada take da dama ta ce kai barawo kai ba barawo bane.
Ba ma yace kuna buya.
Ba magana buya, gashi yana gidan shi yana gari. Kowa yazo a da yana buya ka zo ka karbe shi ne? Da bare zo ka karbe shi bai. Kar ka manta lokacin zo ayi tsuru an zo ka karbe shi. Yanzu aka yana gidan shi. Yana zuwa kuma da ya kamata yanzu a ce ya shigo gari daga iya fuka kama shi ya zo yura tunda ya zo yana gidan shi. Magana kace ya buyewa bai taso ba,
amma in kaji abin da kotu ta daga ai kotu ta ce za a yi shi ɗaya ga watan bakwai za a ci gaba da sauraron wannan ƙara saboda ka kotu ta yi watsi a yau ne wanda kotu ta yi watsi da wannan ƙara wanda ina zuwa ɗaya yana maganan tafiyan shi ne. Ai mutumin da bai da laifi ba yadda zai nemi kariya kotu. Idan mutum na da gaskiya kan bai kamata ya nemi kariya ba saboda ka ya nemi kariya ne tun kafin ya zo a samu wannan order an gagara samu. Saboda ganin gaskiya ne abin da ya faru da al'umman Adamawa kuma abin da ake nema. Misali ne mu ƴan Adamawa muna da haƙƙi akan duk abin da ake gwamnati.
To amma wasu suna zargin kan cewa ku ganin dawansu cikin ku ya ci
ibirwa
ya ibirwa shi sa kuke
bitirwa. Alhaji Ibrahim Abdulaziz, ina tabbatar maka da abu da fa ka taba ganin tsohon mataimakin shugaban ƙasa akan siyasa ya girgiza ne? Mutum ne fa namiji wanda ya zauna shi kadai wanda da yakon ne yake zaune akan kujeran da tsohon mataimakin shugaban ƙasa yake da ya gudu. Don lokacin da aka yi tsohon mataimakin shugaban ƙasa ya tafi rashin lafiya an taba cewa ma in ya dawo Najeriya za a kama shi tsohon mataimakin shugaban kasa ya dawo Najeriya ya tsaya a lokacin da Obasanjo yake ba zai yi tattan ba a lokacin declaring kanshi ya kaura ya koma ACN kuma zai tsaya shugaban kasa sannan bayan hakan nan bayan da ya hana tattan a nan lokacin da yake magana cewa Goodluck zai je saboda ƙorancewan shi da zama gonin shi a cikin siyasa da yadda Allah ya hore mishi ya yassare mishi shugaban kasa tsohon shugaban kasa fa ya je gidan shi karfe 12 na dare ya nemi alfarman shi akan cewa yana so ya tafi da shi bayan zo Malam Ibrahim Abdulaziz bayan wannan ka duba shugaban kasa Ibrahim Babangida shi ma ya je gurin shi a neman alfarma tsohon shugaban kasa Obasanjo ya je gurin shi a neman alfarma gurin tsohon mataimakin shugaba Atiku Abubakar ba don komai ba saboda ƙorancewa siya menene kuma Adamawa kai da Kaduna ai a janar Muhammadu Buhari shugaban kasa na yanzu da yazo mai yace mai gidan shi a siyasa shine Atiku Abubakar saboda kannan a arewa maso gabas bai da mutum na biyu Atiku Abubakar da da akwai sai ce mana ba ba ma ji shakka ba
magana siyasa
dukkanin ku zamu da bari mu taba wani batu shine na batun kan cewa zaben majalisar dukkin jihar Adamawa na gakaki an zargi shi zuwa mutumin shugaban kasa Atiku Abubakar da takarawa musamman ma wanda yake tunani kan cewa shine yake so ya zama kakaki amma sai kuma gashi bangaren su wanda kuke gani kaman cewa a bangaren yako ne su suka ci nasara
bari baka amsa Kabiru miji yawa na farko idan ka tambaye shi Kabiru ne dan gidan Jauro ne dan Jauro ne dan yar Jauro ne Jauro na da dai ina zuwa ina zuwa misali dai kana ji ko me ya hada tsohon mataimakin shugaban kasa da zaben jiha ana zabe a Abuja speaker da senate me zai kawo shi yazo ya ce zai sa bakin shi a zabe abu ne wanda kullum idan ka tashi batawa sai a ce yayi kaza
to ga shi kuma malamai to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana wace mu zo mu kammala shirin nan da shirin mu na ƙarshe wato kan wannan mahara ko kuma kan wannan likita na siyasar Adamawa muna godiya ga Shilawal Ahmed da kuma Hussein Gambo Bello na kura da kuma musamman shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz wanda ya jaige wannan muhawara kuma a madadin su duka ne Ali Mustafa Sokoto a Washington DC
to an gaida na Sokoto da tawagar sa bari mu je ga Grace mu ji labarai amma a takaice
an sake shiga zaman zulumi jiya da dare a Ferguson Missouri kwana ɗaya bayan da zanga-zanga da aka gudanar ta tunawa da cika shekara guda da mutuwar Michael Brown ta rikide ta zama musaruta da ta yi sanadiyar raunata wani matashi bakin fata mazauna birnin da ƴan sanda da kuma masu zanga-zanga sun yi fargaban sake tashin hankali ƴan kunan bakin wake biyu sun kashe akalla mutane 40 a lardin Diyala dake gabashin Iraki da kuma raunata da dama jiya Litinin harin mafi muni jiya ya auku ne kusa da Bakuba babban birnin lardin wata mota ta tarwatsi a kasuwa ta kashe akalla mutane 35 ta kuma raunata sama da 70 shugaban kasa Afghanistan ya buƙaci Pakistan ta dauki mataki kan kungiyar Taliban bayan da kungiyar kishin Islam ta dauki alhakin kai harin bomb kusa da tashar jirgin saman Kabul wanda ya kashe mutane 516 kuma suka ji rauni jiya Litinin wannan ne hari na baya-bayan nan da aka kai a babban birnin kasa Afghanistan cikin kwanaki 4 da suka halaka kusan mutane 70 ɗaruruwa kuma suka ji raunuka
To da takaitattun labaran shirin safe ya kammala sai kuma anjima da hantsi zamu sake dawowa in Allah ya yarda. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa da kuma jagoran shirin Subahiro Diodone sai kuma injiniyan mu ne Jim Hammond sai ni Usman Kabara a birnin Washington DC nake cewa Allah ya tabbata mana da alkhairin sa. Assalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.